Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin yamma da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da Far'ad FM numa da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 10 na safe kenan a nan Washington. Da farko ga kanin labaran duniya.
Duniya na ci gaba da mai da martani game da rasuwar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro yau Asabar. Wata mota shaki da bama bamai ta tarwatse a Mogadishu babban birnin kasar Somalia har mutane akalla 20 suka mutu. Sannan yayin da ake ci gaba da muhawara kan kowa ya cancanci zama sakataren harkokin wajen Amurka, jiya Juma'a shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya gabatar da sunaye biyu na wasu naɗe-naɗen.
To a Najeriya ko rautani daga jihar Ondo na cewa an fara kidayar ƙuri'u zaben gwamnan da ake yi a jihar.
Yanzu ana nan matakin kidayen ƙuri'u. A gani nan ma misali a wani wato wurin akwatin zaɓe inda jama'a sun kammala kada ƙuri'unsu.
A jamhuriyar Nijar kuwa jam'iyyar MDR tana ta janye daga ƙawancen da ta shiga da jam'iyya mai mulki, ko me yayi zafi?
Ga abubuwan da muka gani alƙawalin da ya ɗauka ba mu ga ya cika shi ba.
Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar, amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Duniya na ci gaba da mai da martani game da rasuwar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro yau Asabar, ta yadda wasu 'yan ƙasar da ke fakewa a Miami ke ta shagulgula, wasu shugabannin ƙasashen duniya kuma ke bayyana juyayunsu. Jim kaɗan bayan sanarwar rasuwar Castro da gwamnatin Cuba ta yi, sai 'yan Cuba da ke fakewa a Miami na jihar Florida suka fuzu kan tituna suna ta shagulgula, wasu lullube da tituna wato tutocin ƙasar Cuba, wasu kuma na tarawa kan tituna, wasu na mamakin ganin abin da suka dade suna fatan ya auku daga ƙarshe ya dai auku. Ana ta shewa ana cewa Cuba si Castro no kan tituna, wasu kuma na cewa Cuba libre. Wani shugaban kamfanin hada-hadar kuɗi mai suna Gabriel Morales, wanda iyayensa suka bar Cuba shekaru da dama da suka gabata, ya ce labarin mutuwar Castro tamkar almara ce. Carlos Lopez da ke Miami kuwa ya gaya ma jaridar Miami Herald cewa ba fa murnar mutuwar wani mutum guda kawai muke yi ba, murnar mutuwar wata aƙida ɗungun muke yi, muna shagulgulan dawowar wani fanni na ƴancinmu da muka rasa a yau. Ranar da mutane suka yi ta jira ciki da wajen wannan tsibirin ta zo, wani jagoran mai kama karya ya mutu, don haka za a shiga wani sabon yanayi a yankin Communist ɗaya da ya rage a yammacin duniya, a cewar wata 'yar majalisar dokokin Amurka Elena Rollins, wadda ta taɓa wakiltar gunduma ta 27 ta Florida. A ƙasar ta Cuba ana samun mabambantan ra'ayoyi game da rasuwar, kuma akasarin mutanen ƙasar na barci lokacin da gwamnati ta bayar da sanarwar. Wata mota shaƙi da bama bamai ta tarwatse a wata cinkushasshiyar kasuwa a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia har mutane akalla 20 suka mutu a harin, wanda ke cikin mafiya muni da aka taɓa kaiwa kan farar hula a 'yan shekarun nan, a cewar jami'ai da kuma shaidu. Da tsakar rana agogon yankin a yau ɗin nan Asabar, wani ɗan harin ƙunar baƙin wake ta yarda bama baman cikin motar a wani wurin sayar da kayan lambu da ganyaye da ke unguwar Afesioni da ke cikin birnin, a cewar hukumomi. Fashewar ta auku ne a mashigar kasuwar ta Biyarta, wadda ke kusa da babban filin jirgin saman ƙasar ta Somalia. Hayaƙi ya game sararin saman unguwar bayan fashewar. Wakilin muryar Amurka da ya je wurin ya ce akalla mutane 20 sun mutu, sannan wasu kimanin 20 ɗin kuma sun ji raunuka. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yayin da mambobin kwamitin naɗe-naɗen gwamnatin Donald Trump da ke tafe ke ci gaba da muhawara kan ko waye cancanci zama sakataren harkokin wajen Amurka. Jiya Juma'a, Trump ya gabatar da sunaye biyu na wasu naɗe-naɗen. Kathleen Turay McFarland ta zama wato za ta zama mataimakiyar mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa, sannan kuma Donald F. Mangan zai zama wani hadimin shugaban ƙasa kuma lauyan fadar White House. Mukaman biyu ba sa buƙatar amincewar majalisar dattawa. A wata takardar bayani, Trump ya yi nuni da abin da ya kira ɗumbin sanayyar aiki da kuma baiwar McFarland, sannan ya ce shi kuma Mangan yana da ɗumbin ƙwarewa a fannin shari'a, gashi kuma da kirki, sannan ya san kundin tsarin mulki sosai. Ana tsare da wasu 'yan gudun hijira kimanin 300 bayan wani tashin hankalin da ya faru a sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a ƙasar Bulgaria, yayin da ƙasar Girka ta yi kira ga ƙasashen Turai mambobin ƙungiyar tarayyar Turai ta EU da su ƙara azama wajen sauya matsugunai ga 'yan gudun hijirar, bayan da wasu 'yan gudun hijira biyu suka mutu sanadiyar wani haɗarin da ya auku a cinkushashen sansanin 'yan gudun hijira na Lesbos. Prime Minister ƙasar Bulgaria Boyko Borisov ya gaya ma gidan rediyon BNR da safiyar jiya Juma'a cewa ana tsare da 'yan gudun hijira kimanin 300 waɗanda shida daga cikinsu ka iya zama da hatsari, wato da haɗarin gaske ga ƙasar. Borisov ya yi magana ma 'yan jarida ne bayan da ya kai ziyara a sansanin. Jami'ai a Bulgaria sun ce 'yan gudun hijira kimanin 1,500 zuwa 2,000 ne suke da hannu a wannan tashin hankalin na ranar Alhamis a wurin tantance 'yan gudun hijira na Harmanli wanda ke daura da kan iyakar Turkiya. Cincirindon 'yan gudun hijirar waɗanda akasari 'yan Afghanistan ne sun cinna wuta ma tayun motoci, sannan suka yi ta jifar 'yan sanda da 'yan kwana-kwana kimanin 200 da duwatsu don su nuna fushinsu da wata sabuwar doka wadda ta haramta ma 'yan gudun hijira ficewa daga sansanin bayan bullar wata cuta mai yaɗo. Mutane aƙalla 43 sun mutu jiya Juma'a a wani hatsarin jirgin ƙasa a lardin Semnan da ke yankin tsakiyar Iran. An kai mutane kimanin 100 kuma zuwa asibiti a bayan hatsarin. Gidan talabijin ɗin Iran ya nuna wasu taragai 4 da suka kauce daga kan hanyar dogo, har 2 daga cikinsu ke cin wuta.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda gabanin zaben gwamnan da ake yi a jihar Ondo aka samu barkewa wani rikici a yankin Owo, lamarin da rahotanni suka ce ya yi sanadin mutuwar mutum guda. Ko da ke rahotanni da muke samu sun ce zuwa yanzu hankula sun kwanta kuma an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali. Wakilin mu Hassan Umar Tambol da ke Akure, babban birnin jihar ta Ondo, ya aika mana da wannan rahoto.
Wani rikici da aka yi a garin Owo ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya. DIG Habila, babban jami'in 'yan sanda mai kula da aikace-aikacen 'yan sanda na Najeriya, shi ne ya shaida wa muryar Amurka hakan.
Kamar da ka duba, gaskiya ne akwai waɗanda ba su so a yi wannan siyasa na yau, ba mu san dalili ba. Shi ya sa kaga a wata wuri ana kira Owo. Sun je wannan gidan da aka nuna, in ka ce za ka samu commissioner na police da muka kawo sabo da yake nan wurin, shi ma bai gane waye sa wutan. Kuma mutane suna ce wannan ba dalilin siyasa wannan abu ya faru ba, wato irin wannan yaran da ake kiran su cultist. Amma bani son in fara daidai, gaskiya ne za a iya samu canwa. Wayannan yara akwai manyan masu siyasa, yaran nan sun san su, amma a ce domin wannan zabin ne aka yi wannan ba gaskiya bane. An nuna wannan domin a samu inda za a ce ba za a yi zabin nan ba.
Amma an ce a nan garin na Owo har an kashe wasu mutane ko kuma an ji wasu mutane rauni, me gaskiya abin?
A'a, ai mun shiga, amma a gaskiyan muka je asibiti mun samu canwa. Kaman irin yaran nan da suke hawo da bindigogi, kaman yan makaranta da sauransu, sun ce wani ya harbi wani wani kuma sai ya harbi wani a ciki aka ce wanda aka harbe shi a ciki ya mutu mun je mun samu ana fito da wani da aka yi mishi operation a ciki ya mutu shi wanda yana asibiti wanda aka harbe shi a kafa muna gani wannan da ya mutu shi ma ya harbe shi yanzu muna bincike kuma zamu fito da gaskiya
kimanin mutane nawa ne aka jima a wannan gari na Obo
biyu ne muka samu wannan gidan ma aka ce gidan giya ne suka yi wannan amma sai aka je aka nuna wani gida da ya kama wutan ka gani kaga gidan ya kama wuta ba a ce an jefa wani abu ko kuma an sa wuta kan gidan maka ba cikin dakin zaka ga ya kama wuta suna nuna wannan shi commissioner yace gaskiya an yi meeting tare da sarakuna suka ce basu gane wannan ba
yanzu mutane nawa ko kama a game da wannan rikici na garin Owo
to kaga maganan garin Owo in ka je zaka samu lafiya lau wani ne yana so a gane cewa wannan siyasa ba ta yiwu ba mu kuma gashi na muna hanyar siyasa yara kuma suna zuwa suna gaya mana idan muka je muka kama yau wani da aka ce shi akwai hannunsa za a ce muna so mu hana yayi zaben sa su gama zabe na tabbatar maka za mu gane gaskiya kuma za mu fada ma yan jaridu da jama'a duka abin da ya faru
kawai yanzu bayan garin na Owo kun samu wani rikici a nan jihar Ondo
sam wannan gurin kawai
a karshe menene kiran ka ga jama'ar jihar Ondo idan aka fadi sakamakon zabe
to yawanci su suna son wannan zaben kuma akwai yan siyasa da ba su shiri ba su ba su son wannan zaben ina ga ma mutanen jihar Ondo cewa wayannan mutane ka sun yi karatu mai yawa yawancin su sun yadda za su fito kuma mu za mu ba su goyon baya a samu saro mai kyau kuma abinda zan yi kenan yanzu zan dauki helicopter sai na je nan wuraren kan ruwa nan muna da karnuka muna da kuma doki annan muna da kuma jirgin ruwa da jirgin sama da motoci kowa ya fita ba abinda zai same su zabe wanda suke so
wadanda suke niyyar su ta da fitina ha me zaka ce musu
in muka gansu ba za mu bar su ba za mu kama su kuma mu sarrafa su ga hukuma
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondo Nigeria
to dangane da zaben na jihar Ondo dazun nan na tuntubi shi Hassan Umar Tambuwal kan halin da ake ciki zuwa yanzu
to halin da ake ciki a nan birnin Akure a halin yanzu dai an za a ce an kammala wato jefa ƙuri'a ko kuma in ce ƙuri'u yanzu ana nan matakin kidaye ƙuri'u a gani nan ma misali a wani wato wurin akwatin zabe inda jama'a sun kammala kada ƙuri'unsu sannan jami'an hukumar zabe suna nan sun fara kidayawa kawo yanzu dai a nan birnin Akure da na zagaya wato sassa da dama unguwanni da dama a nan birnin Akure amma har yanzu ban ji wata rigima inda ta tashi ba ban ji wata wato hayaniya ko wani tashin hankali da ya tashi ba wannan area yadda kake ji a wurin kidan ƙuri'u ne na arwata rumfar zaɓen da nake tsaye yanzu to shine idan aka haidar mu kowace jam'iyya sauran wato masu goyon jam'iyyun suna nuna cewa za su ce idan kamar su mallaman zaɓe suka ce a'a wannan ƙuri'a ta wancan jam'iyya ce ko kuma a'a ta lalace sai su ce a'a amma kawo yanzu babu wata hayaniya a nan birnin Akure
to a lokuta irin na zaɓe makamancin wannan baka ji ana rasa ƙorafe-ƙorafe ba da suka kama daga abin da ya shafi zuwan kayan aiki ba cikin lokaci ba da kuma wato ƙarancin irin waɗannan kayan aiki kaman ka ji wani batu da ya shafa ka
a gaskiya ba a fuskanci wannan matsala ba domin dukkan kusan in ce yawancin rumfunan zaɓen da suke birnin wato Akure an buɗe cikin lokaci ƙarfe 8 wasu ma kafin ƙarfe 8 za a ga jami'an zaɓe suna wurin masu jefa ƙuri'a sun cinci rundo sannan suna nan sun fara tantancewa da yake yanzu ita hukumar zaɓe ta kullo da wani shiri na a tantance ka a ba ka ƙuri'a ka je wannan take ka tafi yarka yanzu haka ma a halin yanzu da nake nan rumfar zaɓe ga wani bawan Allah da ya kada ƙuri'a a wannan rumfa da ake kida gashi malam assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sunana Muhammad Abubakar ina zaune a wata unguwa ana ce mata Oba inda nan cikin birnin Akure
yawa to Malam Abubakar kaga musu da yadda wannan zabe ke gudana a yanzu
a zabe alhamdulillah lalle wannan matakan da aka dauka komai yayi daidai don babu wani rikici babu wani abu ko an yi zabe lamo lafiya lau
ina batun kuma jami'an tsaro da aka ce an sa su a kowane sassan jihar ta Ondo musamman ma a nan birnin Akure
to gaskiya wannan abin yana da kyau saboda in babu jami'an tsaron nan abin zai zamanto wani abu can daban jami'an tsaron da aka jirge nan ba su dango ba makomi iyaka in ka je kai a gwada ma ga inda zaka je kai zabe kawai ga inda zaka ne
Muhammad Abubakar kenan wani mazaunin birnin jihar Ondo da ya kada ƙuri'a a zaben gwamnan jihar to yanzu dai muna batun siyasa ne amma wannan karan a jamhuriyar ta Niger inda jam'iyyar MDR ta janye daga kamancin ta shiga da jam'iyya mai mulki a wannan rahoto da Suleiman Muni Barmai aiko mana daga Yamai za ku ji dalilin da yasa ta dauki wannan mataki
A taron manema labaran da ta kira ne jam'iyyar MDR Tarna ta dan takarar zaben shugaban kasar Niger na watan Fabrairun 2016, Dr. Adalu Rubai ta bada sanarwar ficewa daga kawancen jam'iyyun da ke mulkin Niger. Saboda haka jam'iyyar ta ce ta janye dukkan wani goyen bayan da take ba shugaba Isu Muhammadu. A sakamakon lura da yadda ta ce masu mulki na aikata wasu abubuwan da suka saba wa doka.
Daga rana kamar ta yau, MDR Tarna ta huta daga bayan Muhammad Yusuf.
Menene dalilin da yasa jam'iyyar MDR Tarna ta fice daga wancan jam'iyyun da ke mulki?
Ga abubuwan da muka gani, alkawalin da ya doka ba mu ga ya cika shi ba. Surtu na yaki da impunity kenan da kuma da cin hanci wanda ya kamata su ma Niger aiki kansu suke ma aiki. Kuma mun gani president yana gani kuma ya bari ana yi.
Watakila wasu za su ce ai akwai alƙawuran da aka yi maka kuma yanzu lokaci ya yi ba a cika ba, saboda haka jam'iyyar MDR Tarna ta fice.
Mun faɗa ma mutane ranan da muka kama Muhammad Yusuf alƙawulin da muke so ya cika tsakanin shi da anka doka da 'yan Niger, kuma waɗannan su ne muka gani bai cika su ba, ba post ba. Mu muna jira lokacinmu ya kai, inda wajen Allah ne ai kamar gobe ne.
To koya madigar jam'iyyun da ke mulki ke kallon wannan mataki? Asumana Muhammadu shine kakakin PNDS tarayya.
Abin bakin ciki ne in jam'iyya guda ya tabbarka ko mutum guda ya barka. Jiya wa'ansu sun baro adawa sun zo tare da mu. Da an samu yau wani ya bar mu ya koma tare da adawa ko kuma a yi zaman shi daban. To ai babu jayayya bisa wannan abu.
Ya bayyana cewa handamar dukiyar jama'a da cin hanci da rashin hukunta waɗanda aka kama da laifi na ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da suka sa ya fice daga wannan ƙawance naku.
In za a kama mutane waɗanda suka yi handama sai an yi bincike. Yau dizian mandat shugaban ƙasa wata shida ne. A cikin wata shida za a kama waɗanda suka yi handama.
Shugaban na jam'iyyar MDR Tarna ya bayyana cewa jam'iyyarsa za ta dage wajen ƙwato wa Niger haƙƙinta daga hannun mahandama ko mun daɗewa. Sannan ya ce zai hukunta masu wawura da zaran ya samu mulki.
Barawo sai an yi tsaye za a hana shi sata. Kuma yadda muke gani yanzu banga an kama hayar ce ma barawo ya bari. Amma dai mu mun ɗauki wannan alƙawalin. An mun ga barawo za mu gai barawo ne. Kuma radda ranar da iko ya shiga hannunmu ko shekara ɗari ne sai an kama shi. Kuma sai ya biya.
Daga cikin jam'iyyun da suka kai goyon baya ga ɗan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da ya gabata, jam'iyyar MDR Tarna ce ta fara wannan yunkuri. Saboda haka masu fashin baƙin siyasa ke ganin ficewarta daga ƙawancen jam'iyyu masu goyon bayan gwamnati wani al'amari ne da ke jefa ayar tambaya akan makomar wannan ƙawance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sai za gugu abinnin na Yamai na cewa 4 ne da minti 18, haka kuma yake a Najeriya, amma a nan Washington DC 10 na safe ne da minti 18. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar masu sauraronmu da dama kan tarihin sabon shugaban cibiyar kula da cigaban fasahar sadarwa ta Najeriya, Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami, da kuma ansar tambayar su Yusuf Abubakar Ɗanbauci da Sani Sa'idu Gombe, masu sansanin ƙasar da tafi yawan mata a duniya. Bari mu fara da kashi na ɗaya na ansar tambayar ɗumbun masu sauraronmu da ke sansanin tarihin Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami, sabon shugaban cibiyar kula da cigaban fasahar sadarwa ta Najeriya, NITDA a takaice. Mun taɓa ansar tambayar kwanan baya. Idan masu tambayar na saurare, ga ansar da wakilinmu na Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya samo mana tun kafin naɗin Fantami Director.
Sunana Isa Ali Ibrahim Fantami.
Isa Ali Ibrahim Fantami, wanda yake yanzu Dr. Ali Ibrahim Fantami. Jama'a suna so su san shin waye Dr. Isa Ali Fantami?
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. kamar yadda na gaya ba kafin fara hiran cewa ina da ɗabi'ar da ban cika son faɗan tarihi na ba saboda neman kariya daga shaidan da koyi da magabata irin su Ibn Mas'ud radiyallahu anhu cikin sahabban manzon Allah da cewa ikitadu bil ladina matu fa innal hayya la tu'minu alayhi al fitna, idan za ku yi koyi da wanda suka riga suka rasu saboda rayaye tarihinsa ba a kammala rubuta su ya ba duniya. Asali an haife ni ne a anguwa mai suna Pantami a cikin karamar hukumar Gombe a cikin jihar Gombe a yanzu. An haife ni hijiriya, wato hijira na da kaman shekara 1392 a watan Ramadana, kaman 27 ga Ramadana hijira 1392, duk da mutane sun fi sabada kalenda ta Gregorian kalenda. Ban cika son aiki da ta ban ababin darura ne, sai in ce an haife ni a ranar 20 ga watan 10 1972 a bisa ga tarihin da mahaifina Allah ya gafarta masa ya bani kenan. Kuma na tashi ina karatu a gaban mahaifana, su ne malamai na farko, uwa da uba. Daga nan kuma aka ci gaba da karatun, wanda tunda aka fara ana shekara 4 a duniya har yanzu ba a daina ba ana yi insha Allah ta'ala.
To bayan ga samun wannan tarbiya na iyaye, ko doctor ya je kaman makarantar boko?
Na je makarantar boko tunda ko akwai primary school a Pantamin. Na yi primary na a wurin, bayan na kammala na yi vocational training center a Gombe, na yi government science secondary school a Gombe, da ikon Allah na yi karatu a wurin, na kammala na samu shahada wacce take mai kyau ATBU, na yi degree Bachelor of Technology a Computer Science, na kuma kara yin MSc degree a Computer Science, na kara yin Master's degree na biyu a Technology Management, na kara yin professional examination wanda akan dauke shi kaman daraja ta Master's ko abin da ya kama da wannan a Cisco, wato CCNA, abin da ke da alaka da networking na internet, wanda asalin center din yana America, shi ma na yi shekara biyu. Bayan nan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya bani ikon tafiya Burtaniya, inda naje nayi wasu karance-karance a zaman da nayi a Burtaniya. Allah ya bani dama nayi postgraduate diploma akan research method, yadda ake bincike. Bayan nan Allah subhanahu wataala ya bani ikon yin postgraduate studies akan teaching and demonstration, ya ake karantarwa a matsayina na almajiri ko malamin makaranta. Daga ƙarshe Allah ya bani ikon yin digirin digirgir a mafi ingancin jami'a ta zamani a Burtaniya. Kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara na kammala da natija ɗaya daga cikin wanda suka fi kowanne kyau a tarihin jami'ar. Na yi digirin digirgir, wato PhD, doctoral degree a Burtaniya, a binciken da ya shafi computing and information system. Allah subhanahu wataala ya bani iko na kammala a kan lokaci, kuma na samu shahada da jami'a da kanta ta yaba abin da na yi, kuma wanda suka kula da aikin musamman wanda yake so bai zana na farko, ya ce jami'a ta jinjina masa akan ingancin aiki na da makamantansu. To wannan shine bangaren abin da mutum ya yi. Kuma tun kammala digirin farko ina karantarwa a jami'a ta Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi, wato jami'ar tarayya Federal University na Bauchi. Na yi karantar a bangaren information technology kusan akalla shekara 13 zuwa 14. Daga baya akwai jami'ar musulunci ta Madina, wanda da ta shahara ne da karantar da addini, mai suna Al-Jami'atul Islamiyya. Su suka neme ni da cewa sun bude wasu kulliyat, suna neman gudumawa ta zo Madina na karantar.
Kafin mu je ga barinka Najeriya, ka je nan kasar Saudiya don ka dinga koyarwa a nan Najeriya, kaman kai shekara nawa kana koyarwa, kuma me ka gani a dangane da koyarwan da kai a nan Najeriya
a bangaren boko ko addini?
Boko ma za mu soka ba mu
shi. To gaskiyar magana, karatu na addini da na faɗa iyaye suka fara koya mini, bayan nan shekara na hudu da kadan babana ya fara kaina haddan Qur'ani wajen wani malami, Allah ya gafarta masa, Malam Ishaq. Na je wajensa na fara karatu a tsangaya da dalibai, muna koyon karatu. Daga baya aka dawo da ni a Ramma na wani malami, shi ma Allah ya dauki rayuwarsa, a Ramma Sale, shi yana Fantami, Allah ya ji kansa ya gafarta masa, a wannan wurin ne haddan Qur'ani. Bayan nan mahaifina ya sake kaini wajen wani malami sunansa Malam Umar, yana nan a Fantami, wani dattijo. Na ci gaba da karatu a wurinsa tunda ya shafi kawaidi. Kawaidi na fara ga bakin yayina, na je can muka kammala da shi. So akhadari shu Ishmawi da karatun, Allah ya bani wadannan foundation. To akwai wani babban malami na zaure ne a Gombe, wanda Allah ya masa baiwa da ilimi, ya manyanta sosai yanzu, amma yana raye. Sunansa Sheikh Sale Sadauki. Na je gidansa, na yi karatu da ya shafi fiqhu, da ya shafi tun daga kammala iziya da risala askari, ha na shiga muhtasar, na yi karatu lugha na larabci ta kadudewa a cikin sa har muqamatul harir. Na yi karatu a gabansa a gidan. Akwai ɗaya daga cikin kuma dattawanmu a Gombe, wanda lokacin malami ne na addini, Dr. Ibrahim Alkadi. ina karatun computer, yakan zo da computer ko yakan karatun addini, ni kuma nakan je wajen sa ina Alfiyatu ibn Malik al-Litafi, da na hawo na karanta Alfiya a wurin sa. Waɗannan daga ciki hatta Amine na in na fahimci mutun aboki na ne, amma yana da wani bangaren ilimin da ban da shi, nakan je wajen sa na koya ko na addini ko na boko. Ban taba filin cewa wai wani dan aboki ne ba zai karantar da ni ba. Duk wanda naga iya da wata ni'imar da ban da ita Allah ya bashi ilimi, zan je na koya. Bayan nan Allah ya kaddara, na fara fita wasu jihohi, na tafi kaman Maiduguri, na taba karatu a wurin, na je wasu jihohi da dama na kasar nan. Allah ya kaddara mutun ya taba karatu har fita waje, kama courses da kuma zama majalis ilmiya sun fitar da ni wasu kasashe kaman Egypt, na samu zuwa kaman Saudiya, akwai malaman Saudiya irin kaman Sheikh Umar Fullata, wanda asali shi ma dan jihar Gombe ne, dan na fada ma iya aiki da jinsiya wato citizenship na Saudi ne, don kusan a can ya tashi, ƴaƴansa ma suna can, kuma ya karantar har masallacin manzon Allah. Allah ya bani ikon kaddarwa haduwa da shi na takaitaccen lokaci, amma a wurin sa na fara koyan hakikanin menene aqida da tauhidin musulunci. Kuma Allah ya sa masa kauna ta musamman da ya fahimci daga waje ɗaya muke, ya je har Madina ya karantar a masallacin manzon Allah akan dausayin aljanna, riyadul janna, wannan green carpet din nan inda ake kokarin shiga rauza, shi yake karantar a wurin, ya da kujera a wurin, a wurin ya zauna ya karantar da sunan Abi Dawud gaba daya. To dan lokaci kada mu ga mu, sai Allah ya sa masa kauna ta da yawan gaske. To na fara koyan abubuwa na aqida a wurin sa, kuma da wasu malamai da dama dai wanda ba zai yi ba saboda karancin lokaci na bayyana maka su. Wadannan da dama a wurin su na yi karatu cikin taimakon Allah subhanahu wataala, na karu da abubuwa na addini. Akwai wadanda a wurin su koyan qira'at na yi, akwai wani mashhuran malamai da suka zo kasar nan daga Syria, suna da qira'at a wurin su, na fara koyan qira'o'i irin na su kamar riwaya na kalun, riwaya na warshu da makamantan su, wanda ya shafi qira'at na Qur'ani da riwayat. So bil hakika abubuwan suna da, amma wannan dan takaice abin da zan gaya maka kenan.
Wannan jami'a ta musulunci dake Madina,
na'am,
shin garin ya ka samu kanka wannan wuri?
To gaskiya tarihin yana da tsawo, amma dai fa abin da nake tunawa shine dab da kammala PhD na, wato doctoral degree, wannan doctor na Ingila. Shugabanni, wasu daga cikin shugabannin jami'a din suka zo su har Turai din, suka mini email cewa suna so za su zo UK su gana da ni. Na zo same su, muka yi zama a cikin birnin London, muka gana, suka ce suna so ne in taimaka na zo in karantar musu a jami'a. Jami'ar musulunci ke neman taimako, na ce musu na gode da wannan dama, amma abin lokaci na je na yi salatul istikhara, kuma na nemi shawarin iyaye da ƴan uwa da iyalai. To abinda kawai ya gaya mun, ya girgiza ni, shi shugaban da biyar, sai ya ce mun ba za ka zo ka taimaki addinin musulunci a garin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, sai mun tambaya haka. Wannan magana ta kashe mun jiki.
Sai kuma an sarar tambayar su Yusuf Abubakar Dan Bauchi da Sani Sa'idu Gombe, masu son sanin kasar da tafiyewa mata a duniya. Idan masu tambayar na saurare, ga abin da ya sauƙaƙa. Kafin nan bari in yi wata ƴar matashiya. Akwai bambanci tsakanin ƙasar da tafiyewa mata a duniya da kuma ƙasar da mata suka fi maza yawa. Ƙasar da tafiyewan adadin mata a duniya ita ce kuma tafiyewan al'umma a duniya, wato China, wadda take da mata har wajen miliyan 657, kuma su ne kashi 48 cikin 100 na al'ummar ƙasar, mai yawan kusan biliyan 1.5. Amma a jerin ƙasashen da mata suka fi maza yawa, ta farko ita ce ƙasar Estonia, inda kashi 54 cikin 100 na al'ummar ƙasar mata ne. Ma'ana, ga mata 100 akwai maza 84 ne kawai. Ta biye da Estonia ita ce Latvia, inda kashi 53 cikin 100 mata ne. Bayan nan kuma sai Russia, sannan sai Ukraine da sauransu. A jerin ƙasashen da maza suka fi mata yawa kuwa, da farko akwai haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda kimanin kashi 31 cikin 100 ne kaɗai mata. Ta biye ita ce Qatar, sai kuma Kuwait, sai Maldives da sauransu. Sai a kasance da mu mako mai zuwa. Yanzu a madadin Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad, da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To har yanzu dai ga Ibrahim ɗin da labarai a taƙaice. To a takaice, duniya na ci gaba da maida martani game da rasuwar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro yau Asabar, ta yadda wasu 'yan ƙasar da ke fakewa a Miami ke ta shagulgula, wasu kuma shugabannin ƙasashen duniya ke bayyana juyayunsu. Wata mota shaƙe da bama-bamai ta tarwatse a wata cinkushasshiyar kasuwa a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, har mutane aƙalla 20 suka mutu a harin, wanda ke cikin mafiya muni da aka taɓa kaiwa kan farar hula a 'yan shekarun nan.
a cewar jami'ai da kuma shaidun gani da ido. Da tsakar rana agogon yankin a yau din nan Asabar, wani dan kunar bakin waki ya kai harin.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci, sai kuma an jima za mu sake dawowa da izinin Allah. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da kuma Tsiyon Girma da ta hada mana shirin, sai injiniyan mu Mari Muhammad Dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a Washington DC.